Washington, D.C. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Inda a yau ma 27 ga watan Janairu na shekarar 2020 za mu ci gaba da tattaunawa akan al'adar taimakekeniya da ke neman bata a kasar Hausa. Shin ko waɗanne irin dalilai ne suka haddasa hakan?
In za ka wa mutum abu karkai daga gamatar musamman a ce dan uwan kai, domin da yawa suna hanawa, amma in dan uwanta za ka ba wani abu za ta hakura. In kanwarta za ka ba ko danyarta to za ta bakka.
Madina, menene gaskiyar wannan magana?
To, zamu ji dai, muna tafi da ƙarin bayani.
Idan fasararru ba su manta ba, sati biyu da suka gabata ne muka dauko wannan maudu'in bayan da muka ga kokarin da Jafar yayi wa magajiya dan batta. Muka ga ai bai kamata ma ya zama wani abin mamaki ba, tunda al'ada ce ta kasar Hausa.
Sannan zamu ji ta bakin dan uwan Bilyaminu Bello akan hukuncin kisa da kotu ta yanke wa Maryam Sanda yau da safe.
Sai ku yi ta zo mu don jin duk wannan a cikin shirin
Yau da Gobe. To jama'a, da farko zamu fara ne da maganar Maryam Sanda. Wata kotun tarayya da ke unguwar Mai Tama a Abuja ta yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan da aka same ta da laifin kashin mijinta Bilyaminu Bello Haliru a shekarar 2017. Abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya yi hira da Abba Bello Muhammad, wato dan uwan Bilyaminu, domin jin yadda suke kallon wannan hukuncin.
Ai, wannan kamar yadda nake maka, mun dogara da Allah. Abinda ya faru da ita, gwamnati ne ta kai ta kofi, doka ne ta kai ta kofi, doka ne ta bi hakkin Bilyaminu, kuma in suka ɗaukaka ƙara, wannan sun ɗaukaka ƙara tsakaninsu da gwamnati da doka. Wannan ƙaddara ne ya fada a kanta, kuma hakika ne gaskiya abin tausayawa ne da wanda duk irin wannan ƙaddara ta fada ba. Mu tsakaninmu da ita dan uwanmu ne, kuma Allah ya yi mai rasuwa, muna bin shi da addu'a, ba mu bi kowa da fatan sharri ba. Kaga tunda akwai haihuwa tsakani, dangantaka ta riga ta shiga, don haka duk abin da muke fata yadda 'ya'yan nan za su san dangin ubansu, za su san dangin mahaifiyarsu, duk abin da ya shafe mu yanzu harkan iyan nan ne.
Lallai Madina, kin
ji hankali,
ba abin da yafi bani tausayi kamar yaran nan.
Yaran yanzu wannan tabon, kisan tabon ya
munan tabuka,
za a yi ta kallon su da iyayensu, duk da dai bai kamata a ce ya shafe su ba, amma kin san
yanayin zamantakewayen da yake al'ada. Ko kai wata ran kin gane, ko da a ce baka da niyan kaman tsangwama, sai ki gani ya zo maka, sai ka tuna maka cewa
za a yi dace, za a yi ta kallon su da wannan abin kenan. Ni abin da ma yafi, kin ga bidiyon nata tana ta ihu a kotu, tana ta
wannan ta shiga tashi hankali, kin san ko
tashi hankali.
Dole za ta yi tunanin yaranta.
Gaskiya.
To, masu sauraro, bari mu koma kan maudu'in namu na yau, taimakekeniya. Ga ci gaban tattaunawar wakilin sashen Hausa a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, da tawagarsa.
Mala Brof, kaji abin da take faɗa fa, wai ma zancen tsaron nan ma fa yana da dasaba da wancan al'amari na kiki da juna.
Sosai kuwa. Sosai yana daga ciki. Dan rashin tsaro a ce makocinka bakwa zaune lafiya, yaushe zai ga wani abu da zai cutar da kai ya gaya maka?
To, wato in ba kwa zauna lafiya shikenan komai ma zai iya faruwa,
komai zai iya gaya maka, zai iya bari a yi ma
akalla in ma bai sa
amma ba yanzu nan zai ga barawo zai tsallaka ma gida dan unguwa ne ba zai hana shi ba zai gaya maka ba kuma a cikalla gidan bakka nan idan ya ji wani motsi a gidanka ba zai kawo taimako ba saboda me saboda bakwa jituwa da shi
wai menene musabbabin wannan yanayi da aka samu kai duk abubuwa suka kurkuce
to wannan halayenmu ne domin mun sa rai
dalilin da yasa na maka wannan tambayar yanzu barista take gaya mana cewa a hanyoyi na shari'a dama shari'ar musulunci ta wato yadda cewa duk wani abin kirki dama na musulmi ne rike shi ko ba haka ba tunda yanzu har yanzu mu musulmai ne misali ko kuma su waɗancan kristoci ne alqur'ani an gaya mana ɗabi'un annabi Isa da abin da ya zo da shi da sauransu don haka su sun ki abin da yake shari'a su kuma mun ki me yasa me haka ta faru
to kamata ya ce mu mun bi shari'ar mu tunda dai Allah ne muke so Allah ne ya dora mana saboda haka kada mu yi abin da Allah ba ya san sa mu mu rike zumuncin kamar yadda muke da shi da mu dawo da al'adunmu kamar yadda suke da taimakakke ne din nan da muke magana akan ta mu dawo da ita in zaka taimaki dan uwanka karka yadda ka ce wai mata ka ga wa iyalinka domin yau
mura
misali yanzu sai aka ce kai yayana ne ni ban da abin da zan ciyo a gidana sai ka dauko naira 500 sai ka ba danka ka ce ya kawo gidana sai matarka ta ce yayyawa yayyawa to a bashi 300 to karka yadda da wannan ka je kai ka kai min da kanka
kamar Malam Abdulrauf yana cewa mata sun taka rawa wajen lalacewar lamura na zamantakewa nan tamu
sosai makwa in za ka wa mutum abu karkai da ka gaya matarka musamman a ce dan uwanka ne domin da yawa suna hanawa amma in dan uwanta za ka ba wani abu za ta hakura
to
in kanwarta za ka ba ko danyarta to za ta bakka amma mutukar dan uwanka za ka ba kananka ne za ka ba shi dima domin gazawarsa to ko bace magana ba a zuciyar ta zaga ta canja fuska
to me jawo haka
kawai rashin san kai
amma abubuwan da ka faɗa mana duk kai magana a baya ai sai da aka yi wannan rayuwar gaba ɗaya ai da mata iyayen duk su suka haife mu ai
mata ta ni nan nayi auren da wallahi ban taba ganin mace ba
ban gane ba
wallahi ban taba ganin ta ba kawai wata matar kawu na ce ta ce da ni akwai wata yar kawarta in je in ganta za a yi auren ta sati mai zuwa in je in ganta ina so na ce wai yar Bano ta ce na amince ce ko a daura aka bani wallahi na karba bakin san ta ba yar kawarki ce na ce na karba ko a daura aka kawo ta zan karba wallahi billahi lazi sai da aka kawo ta aka yi bikin aka gama duk abin da ake ni nayi sai da aka fita ni shigo gidan na shiga ɗakin na ganta ta ganni kuma sai da muka yi hubi da ita
amma me yasa kai din kai wannan abin nan din
biyayya ce mata kawu na ce na mai da ita uwa mata ta bayan kuma ba ita ce ta faru ba mata ta faru ma wallahi uwa ta ce ta zaba mini amma yanzu ka isa kawa da haka
kafin da tace ga Aminu mai dawa fage na san barista an dan taba su kin ji abinda Malam Abdulrauf yake fada cewa ku mata musamman ne yanzu nan fa kun taka rawa gagarima wajen dagulewar al'amura wato wajen wato nesanta mutane da wannan tsari na ko aqida ta taimakekiya kuma taimakekeniya kuma kuka cusa musu kiki da juna
to abinda Malam Abdulrauf ya fada haka ne to amma akwai abin dubawa kamar yanda na yake ni matsayina na wacce take lauya na san abin da shari'a ta shimfida shine cewa ni a gani na kuma a fahimta ta maza su suka fara saki da igiyar da Allah ya ba su. Dalili na anan
amma kafin ki ci gaba ina so ki la'akari kuma watakila da matashiyar da ne miki cewa watakila an kawo miki rikici na tsakanin da da mahaifi kishiya da kishiya da da uwa da waye da sauransu. Na tabbata zaki la'akari da
ni abinda nake cewa Muhammad zamantakewar iyali ta baci ne kaman yanda a shimfiɗa ta na faɗa da muka yi saki da igiyar Allah. Ni a sani na kuma a fahimtar karatun da aka koya min Allah cha ya ce ya ayyuhal lazina amanu ku anfusukum wa ahlikum nara. Kuma malaman tafsiri abinda suke nufi da wannan duk fasarar da aka yi wannan aya tana magana ne akan maza. Maza ne haka malaman tafsiri, ya ku mazaje ku kokari ku hana kawunanku da iyalinku daga shiga wutar jahannama wanda Allah ya faɗi ya wutar take. To kaga anan zamantakewar iyali tana fara tabarbarewa ne a sanda namiji idan ya tashi neman iyalin da za su zauna ko kuma zai gina iyalinsa da gina shi akan tubalin da Allah ya ce ba. Misali kaman yanda Malam Abdurra'uf ya faɗa, da an san mu da biyayya da tarbiyya sai abin da iyayenka suka nema shi zaka yadda da shi, ko da abin nan ba shi da kyau albarkacin biyayyar da kaiwa iyayenka sai Allah ya sa ma albarka.
Shi dai kin ji ce ya auri mata har bi bai san su ba, yanzu a iya yin wannan?
Za a iya yi amma sai an jawo an gyara. Menene za a gyara? Lokacin da namiji zai auri mace ya duba ya ga yar wace ce, me yasa zai aure ta? Dan sha'awa ko dan biyan bukatar sa, koko zai yi ne dan addinin Allah? To in dan addinin Allah kai, da mun manzon Allah ya kaya mana wa man kana hijratu ila Allahi wa rasulihi, ko wa man kana hijratu lid dunya. In dan duniya kai, to fa ka haifar da fitinar da iyalin ba wai iya kai kadai za su tsayawa ba, fitinan nan ba za ta tsaya iya iyalin gidanka ba, abinda Bature yake cewa household za ta fito ne ta tambasa. To abinda nake cewa ni dai a gani na yadda abinda Malam Abdurrauf ya faɗa, amma kuma tushen sa gaskiya ya fi samu asali daga
wato mango ne ya tsage
mango ne yauwa, saboda mu mun
san kuma dama ku san ba ku iya amfani da dama ba.
To ai Allah ya sa mu masu rauni ne.
Malam Aminu mai dafa fage, kaji wannan tabarbarewa yanzu dazu kake gaya mana kai kanka wasu abubuwa na nagarta na wato da yanayin tsarin rungumar taimakekeniya ya haifar, amma wato abokin babanku ko makwabcinku yayi muku hidima ba tare da abu na yawanci ku ya ba ku abinci ya sa ku a mota da waye. Daga cikin abubuwan da watakila muke tunanin cewa ake magana me ya sabbaba rugucewar wancan tsari shine Malam Abdurrauf yake ce mana ai mata sun taka rawa, sannan kuma da wannan yanayin da kin yarda da makwabci da makwabci, kai a taka fahimtar da nazarin da kai ina ne kake ganin cewa giza ya fara saka game da wannan tabarbarewar lamura?
Eh, game da wannan tabarbarewar lamura gaskiya na farko inda giza ya fara saka a guri biyu ne shugabannin al'umma, malamai da kuma gwamnati.
Kaga Malam Abdurrauf ya ce mata, Barista Amina ta ce mazan ne, kai kuma gashi yanzu kana ce mana
ai abinda zai sako ya zo kan mazan, ai ko da can ai abinda Allah ma yake cewa ku bi ulul amri minkum, majibinta lamuranku su ne abinda ya kama sarki da abinda ya kama da masu mulkanku. To su suka haddasa wannan.
To
duk lokacin da domin me maza Allah yana cewa al-ulama warasatul anbiya'i, su malamai magada annabawa ne, akarin bihim warisan wa maurusan, ku girmama su ku girmama abin da suka gada. Domin a tarbiya irin ta da idan ka ga dan malaminka shi ka hango yana daga daidai kan kwana, to ba za ka bari ku gaba daga ba ma da shi ba, ba ma malamin ba, in ku ka hango malamin yana zaune to tun daga kan kwana za ka cire takalmanka, kai ka rasa irin tafiyar da za ka yi, gurgu ne kai koko a tsaye kake da kafafuwanka, ka rasa wani ladafi za ka yi, ka miƙe ka sunku ya ka canja tafiya kai waye. Amma dai duk kana yi ne saboda ka hango wani muhimmin abu,
muhimmin mutum.
Yawwa, to yanzu ga baki daya babu irin wannan.
Yeah.
sauraro har yanzu dai ana tare ne da shirin yau da gobe shirin matasa. Bari mu koma ga zauren tattaunawar mu.
Inda malamai suka shigo, su malamai sun saki damar su da Allah ya ba su sun zo neman duniya da kwadai. Domin ba za ka duba malami ɗaiɗai ne wanda zai fito ya gaya maka abin da Allah ya ce akan mai mulki. Allah ya ji kan mai martaba Sarki Muhammadu Sunusi na ɗaya, Allah ya ji kan Muhammadu Rumfa, Allah ya ji kan Ado Bayero. A wannan tarihi akwai lokacin da aka yi malam na tsugunne, ba a haife mu ba amma mun tada tarihi. In ya zo ga fada ga sarki ga komai zai ɗebi takalmasa, ba ya dama a rike mai a tsugunne suke a cikin babban rigar shi, yana gefe ya tsugunna. Daga an zo sarki yana shari'a yana kaza yana kaza, sai ya ce ada ka sai daga hannu malam ya sai ya ce Allah kaza yace kaza yace kaza. Idan fadawa suka zo da shegantaka fada sai ya ce sai an ji madama bai zauna ba, shi yasa aka samu na tsugunne.
To sai ba rashewa yayi ba, ba zaman dirshe ba,
yawa ba nan yazo ba, sai ya ban musu gurin su.
To sun kauce
saboda wannan abin da yayi da zuhudin da yi da kuma tabbatar da abubuwa na shari'a Allah. Ga makaranta nan na tsugunne primary school ka jefa ni sau tana nan akwai layi. Sannan abu na biyu, idan ka kalli shugabanni inda gwamnati take da matsala, su gwamnati tun daga inda suka rushe teachers college daga nan suka lalace
wai kwalejojin na horon malamai,
horon malamai daga inda suka rushe shi daga nan suka ƙara rusa tarbiyya.
Aban gane ba.
To ai tarbiyyar da zaka samu malaman da ake kawowa suke horar da malamai, ai waɗanda suke koya maka tarbiyya ne da kaucewa kuskure a mu'amalance banda a ilmanci. Dan ni na gamsu da irin wannan. Muna makaranta an kawo mana mace tana koya mana harshe na Turanci musu akaboyi. Idan ta zo kaga ka shigo ta shigo aji ta ganka ma da datti. Ka'ida ne sai an fito waje an je an kai ka sai an ma wanka, tana tsiye
ai ma wanka
1975 muna makaranta ba na manta wannan
mutumi na kai ma dai a shekasha kasha miya
ba wai ana magana kana nan. Sannan abu na biyu inda na ce maka an rusa su, su ne waɗanda suke koyarwa da waɗanda ake so su gaje su tarbiyya, sai kuma a ce ku fita teaching practice, ku fita gwaji. Za ku fita sati uku, in kun dawo ku zo ku fita wata biyu, har in an gamsu da ku kun je aji mataki na kusa da ƙarshe za ku tafi wata uku, kuma duk wata za a je a duba ku kuma da littafin ku. To daga inda aka rushe wannan makaranta ta horon malamai, aka rushe Pivotal School, sannan su kuma malamai na addini suka taho da kwadayi da neman duniya suka saki abin da Allah ya ce. Ai yanzu akwai su amma sai ɗaiɗai, domin shi malami na addini ba zai yadda ma ka dau muryarsa in ba wanda ya kai da fahimta ba, kamar irin yadda ka nadi murya ta irin wannan ce zai maka zo mada wata sabon shegantaka ta shirkarka za ka ɓad da shi. Ya yadda ku zauna ya gaya ma duk abin da za ka gaya ma, in rubuta ne ka rubuta ka tafi. Kuma lalacewar da ya sa ka ga mata sun samu gudunmawa, ai sanin hali ya fi sanin kama. Idan ka ga namiji zai yi alheri mata ta ce a'a dama da abin an raba akuya da gari, dama rowa shi ma yana da ita.
Dama maroci ne.
Ni yanzu zan yi alheri ko ɗana ba ma mai dina ba mai bina ya yi wa ɗana magana, Mahmud ba zai yi ba. Dama ce ta kawo kuma faɗa ce. Allah ba fariya nake ma ba kai kaban kake shirya min ba don iyawata ba. An kawo wa ƴata kuɗi. Abokan zamantakewa suka zuga ta bayan an karɓi kuɗin da wata biyu
na aure.
Eh, ta ce mutumin ba ta san shi. Aka dinga kewaye-kewaye aka kasa gaya mun maganar. Da ta fito kunne na matsuwa ne da kwanakin a dadaren a hannuna yake nan naɗe shi zangari ya waye. Dan goma na dare aka gaya mun. Kuma ba ana so in je in ɓata baba tare da daddaren. Idan na shiga da safe da sa aka kira wata. Yana ce Hajji ya kake magana na kira yar ba ki san wani ta taro kayan ki dan nan ba gidan ku bane
a kamar yaya
ta tafi
ba anan ya gante ne mai ta ba
ai tunda nayi karbi kuɗi ni ubanta kuma ba ta san shi kuma ta kawo min shi ya gaishe ni
da farko
eh kuma ina biya mata makaranta kuma ban daina ba ta ce min babu nace ba anan ba ita ba za ta zauna a ƙauye ba, nace daga ina babanki ya zo. Ni ma da kika ganin mutumin ƙauye ne. Wallahi Muhammad yanzu ana nan an yo gangara za a yi, amma kan a zo jallin duk inda yayye na kanne na suke da sauransu taji, nace in kuka bari ta yi azahar, in naje aka bugo min waya naga 12 ai wancan ta zo a yi hakuri, nace in ta yi azahar a gidan ke ma mun yanke mu'amala da ke. Haka ta dinga yawo dangi, ba kurna, ba dorayi, ba nan wammaja, ba ina ne gidajen yan uwana da yayye na, sai a ƙarshe ta samu gidan kani na da magaruba. Yace ga wancan ta zo, me ya faru? Nace me ta gaya ma? Ta faɗa, nace to naji inda yanzu dare ne, ba zan ce ka kore ta ba, sako ta a gaba mu dawo mu same ku a gida, ku zo gurin ajiya. Kina san shi so na Allah ya in karaye kewaye, yace nan ne gidan ku, duk kayan da Allah ya hore mu na sai muke haka za a shiga da su. Wallahi yanzu haka ake, me ya kawo? Amma rashin tsayawa a kai da kuma su iyaye makwadaita, sannan kuma kamar yadda malama ta yi magana barista, ana auren mace don kyanta addinin ta na sabata. To yanzu idan ka kasa maza za su yi aure a cikin kaso 10 kaso 7 a nuna ka aure mai kyau ne,
presentable.
Yawwa, sai kuma ka aure ƴan uwa na mai kuɗi ce, ba za ka yi
ta ba. Wai Malam Abdulrauf, da kuna yin auren presentable, wai irin matan nan da za in a gansu an san cewa ta nuna ga kowa. To kai da baka ganta ba ma, ko kuma kai ka zaba ba, ƴar uwa ne ce aka ce je ka gano, wani abokinka aka kira aka ce ku tafi gidan wani, kuna zuwa gidan wanan da aka tura ku, dan gidan za ku kira. In kuka je wajensa kuka tambaye shi, kuka sallama, ce ka gaya babanka, babanmu ne ya turo mu, shi daman ya san magana, sai a ce a je a kira wawanci. Ita kuma daman uwarta ta gaya mata za ta yi bako, ita kuma ta kirawo kawarta, har ku zo ku zauna ku yi shira, sai dai kai da abokinka ku yi shira, amma su ba wacce za ta yi wani magana.
Me yasa?
Saboda biyayya. Ba zance za ka yi da ita ba. An ɗauko naira 2 a sile 2 ko sile 10 ko sile 5 ta takarda an baka, ka je ka bata. Da kai da abokinka za ku riƙa zance, ita ma can da ita da ƙawarta za su riƙa zance.
To ba sadarwa kenan.
To me sadarwa? Ta ganka ka ganta, shine da mu aka so. Da haka Hawwa ta ran a fara yin magana da ƙawarta. Haka in aka yi auren, billahi lazi sai ka shekara ba wanda ya ga san da kai ga ɗakin matarka. A gidan ku dai.
To rara gefe za ka rinka yi koya.
Ita ma ba za ta yi ma magana ba. Sai a shekara in ba cikin ruwan damuna ya zo ba.
Da zai koro
kowa. Wanda zai koro kowa. Ta yi daman ɗakin ka kila an sa ƙananka a ciki ya kwana. Ba za ka je ɗakin ba, ko kuma kana can ɗakin abokinka, wata rama a can za ka kwana.
Wai me hakan din ne?
Biyayya da zamantakewa.
Wai duk da wannan matsalar, domin wannan bambara, kana faɗar wani labari wanda watakila mutanen yau irina sai su ji shi bambara, kwai Malam Abdulrauf. Tunda an ce sai ka yi magana da ita yarinyar, kun ce da juna, kun aminta da juna, yanzu kuma kana cewa amma ya aure dama ba a sani ba, kuma an zo zaman ma gashi wata gangano ake.
Da haka za a zauna, ai iyayenku sun yi magana.
Okay.
Ai kamar yadda barista ta yi magana ne, ai iyaye ake aure, dama iyayen ne suka haɗa, kowa kuma zai bi iyayensa.
Kuma hankali a watsake.
Hankali a watsake.
Kuma wai ba a samun fitin tudu irin namu na yanzu da ake aure da waye tana caka maroƙa ko tana
fitinawa. Dama akan dukiya aka yi ta, akan kwaɗayi aka yi, shi yasa dole a samu matsala. Wannan kwa haɗi ne na Allah, iyaye suka haɗa. Sun yi addu'a tintini, ka fahimci wane kaza ne, wane ɗan gidan wane ne, asalinsa kaza, daga guri kaza ya taso.
Su na sabar
suke kallo. Idan Ƙur'ani ne, Allah ne ya baka Alƙur'ani, Alƙur'anin za a ba. Ba kai ba.
Shi za a kalla
a baka yar. Kai ma Alƙur'anin za ka kalla, ko da ba Alƙur'anin ba ne, shi mai uban ɗaya ko uwar, ai ko uban mijin ko uwan mijin, ko da Allah bai hore musu Alƙur'anin ba, ai daraja Alƙur'anin za a kalla. Tunda nema suke yi, Allah zai iya ba mai nema kwa. A gani? Ni kaina a mijin ya tawo da ne auren fara a garinsu, ya taho daga Saudiya
a ƙasa irin tafiyar da iyayen suka yi. Iyayen suka mutu amma ya ga sunan garinsu a takarda a kundin babansa. Ya ɗauko kundin yake tafiya ya zo gidanmu ya zauna shekarar su hudu. Ya ce da baban ma to zai tafi neman iyayensa ga matsala a garin iyayensa ga matsala ga matsala. Babanmu ya ce ya dakata aka ɗaura auren yayata aka bashi. Sannan muka tafi Garkurani.
Daga ina kuka tafi Garkurani?
Daga can ƙasar Gagarawa, Gujigawa, tamu, Yalawa. Muka zo muka tafi Garku ta tsohuwar gadawanan da ake bi ta ƙasa ta nan muka bi muka hau kiya-kiya a nan ƙofar Nasarawa. Muka je muka yi rani muka dawo da shekara ta dawo ya ɗauki matarsa suka tafi wani ƙauye yammacin babban duhu.
Daga Katsina.
Ƙasar Katsina daga babban daga kan kwana wani gari kuka za ka yamma ka tafi wani gari shi Kimfo jikin muniya. Nan kuma za ka yi gaba ka tafi babban duhu. Suka je can suka yi rani bai taɓa zuwa garin ba shi ma bai san garin ba. A takarda ya gani a kundin babansa.
Allah kyauta. Barista.
Ka ga duk da yayin ta kawo
ne. Kin ji fasali irin na auren da. Abin da yasa nake ta wato kai kobo da mu akan wannan batu na wato zamantakewar aure saboda abu ne sananne kuma anan ma kun haska mana cewa shi ita al'ummar masana sun sha faɗa daga ainihin wato iyalai ta taso take ginuwa a samu unguwa a samu gari a samu ƙauye a sami ƙasa da waye da sauransu kuma a nazarin da muhawarar da ake yanzu kun gaya mana cewa wato matsalar ta fara samo tushe ne daga taɓarɓarewar mataki na iyalai. Ta haka zai kyau watakila masu saurare su gane musamman waɗanda suke da ƙarancin shekaru su gane da zamantakewar iyalai take a waɗancan shekaru musamman a lardin Hausa sannan kuma yaya take yanzu.
Sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau insha Allah rana ita yau zamu ji amsar wannan tambaya da Mahmud yayi a zauren muhawarar namu yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer Maneo da ya daidaita mana sauti a Zubair da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin tare da abokiyar aiki na da Titani gabatarwa
Madina Dahiru mai shani
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.